إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
barkamu da saduwa a wannan yammaci na ranar Juma'a wadda shine 8 ga watan Dhulhijja shekara ta 1445 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wadda shi zo daidai da 14 ga watan 6 shekara ta 2024 miladiyya mun haɗu domin ci gaba da karatu a cikin wani littafi mai albarka mai suna Fawaidul Minan li Muhammad Kani Su'al wa Jawab wanda ya shi ala kitabil akhdari littafin ahlari sanannen littafin nan shi littafin akhdari din wanda ya wallafa shi shine Sheikh Abdulrahman al-Akhdari muna roƙon Allah ta'ala ya ji masa rahma ya gafarta masa karatun da ya gabata a baya mun kwana shafi na 6 yau za mu tashi shafi na 7 wanda kuma Allah da ikon sa yau shine darasi na 7 a cikin jerin darussan da muke a cikin wannan littafi na 7 ko na 6 ina da san na 6 za mu tashi akan shafi na 7 cikin littafin yace su'al tambaya hal yahillu lahu al-kadhib shin ƙarya ya halatta ga baligi wa ashbahu min al-kaba'ir da makamantan ƙarya daga cikin manya-manyan laifuka wannan tambaya ne mai girma wanda zamu ji amsar ta nan gaba kaɗan amma daga bandan mu ci gaba lalle mu sani cewa waɗannan abubuwa da malam zai ambata mana tare da yawan su amma ba su ne iyakan abinda basu wato basu halatta akan shi baligi ba dan haka ya dan tsakuro ne wasu kaso daga ciki domin ya haska mana don su zama mana fitila zuwa sauran amma bai da cewa wa iyakar su kenan to malam zai ci gaba da lissafi cewa yahrumu alaihi al-kadhib hakika ƙarya ya haramta akan baligi ya haramta a gare shi yayi ƙarya me ake nufi da ƙarya ƙarya shine faɗan wani abu sabanin yadda abun yake ko kuma kirkiran abun da babu shi kwata-kwata wannan shine ake cewa ƙarya wani abu ne ya faru da ka zo mai da bayanin a maimakon ka faɗe shi hakikan yadda yake yadda abun ya kasance sai mutum ya jirkita abun gabar aka yi sai shi ya nuna cewa yamma aka yi wanda ne mai gaskiya sai ya bashi rashin gaskiya mara gaskiyan kuma ya bashi gaskiya to wannan shine ake cewa ƙarya bayani ko ba labarin sabanin abin da ya faru ka faɗi wani abu daban wanda ba shi ba hatta abin da ya shafi ƙari a cikin labari shi ma na ɗaukar sa a matsayin ƙarya ka ka ɗauko labarin tiryan-tiryan sai ka ɗan sauka layi kuma ka ɗan ƙara ma abin gishiri to wannan shi ma sunansa ƙarya tunda dai wannan abin da ka kawo ɗin ba cikin abin da ya faru to ka yi ƙari don haka ka yi ƙarya kenan wanda ba haka abin ya kasance ba ɗayan ɓangaren kuma ƙirƙiran abin da babu shi kwata-kwata ka ce akwai shi shi ne wani abin da kwata-kwata ma bai faru ba tushen labarin ma babu shi kai da kanka ka zauna ka tsara abinka ka kirkiro domin ka ba mutane dariya ko kuma dai dan ka hada wani da wani mafi muni kenan ko kuma dai kawai kai ƙaryan dan aka girman ka a ce a suwane kenan manya to da irin wannan haramun ne ga dukkan wanda yake musulmi baligi mai hankali da haka jama'a ku nisanci ƙarya ƙarya ba karaman illa bace ba ƙarya tana kaiwa zuwa ga abin da ya shafi wuta ya tabbata ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce iyyakum wal kadhiba lallai na hore ku na hane ku daga abin da ya shafi ƙarya dan abin da ba haka akai ba ko kuma kirkiran abin da babu shi ku ce haka abin yake fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, yace domin ƙarya yana kaiwa zuwa ga fajirci, mutum ya zama fajiri. Wa innal fujura yahdi ila an-nar, lalle shi ko fajirci yana kai mutum zuwa ga wuta. Duk wani fajiri dan wuta ne. Innal fujara lafi jahim, kamar yadda Allah ya faɗa, lalle fajirai suna cikin wutan jahim. Don haka lalle ƙarya yana kaiwa ga fajirci, fajirci kuma yana kaiwa zuwa ga abin da ya shafi shiga wuta. Yace wala yazalu rajul yakdhib wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaban, mutum ba zai kushe ba yana ƙarya yana kirdadan ƙarya, duk abin da zai sai ya sa da ƙarya har sai an waye gari an yi rijistan sunansa a cikin jerin tattun makaryata. Don haka da ƙaramin ƙarya ne ake kaiwa zuwa ga babban. Mutum ya yi yau, ya sha, ya yi gobe, kullum na ɗayan gaba, har a waye gari ya zama tataccen makaryaci, har ma mutane su gano shi da ƙaryarsa. To don haka ƙarya ba ƙaramin illa ba ce ba, mu nisanci abin da ya shafi ƙarya. Kamar yadda na faɗa kuma ƙarya shi ne jirkita abu, ka faɗi shi ba yadda yake ba. Kamar yadda na faɗa kuma manufofinsa da yawa, wani abin da ka ba da dariya, wani abin da ka ba wani haushi, wani abin da ka burge mutane ka nuna ƙasaitanka da isanka, wani abin ma kuma ya kasance don haɗa tsakanin ƴan uwa. To nan ne ma tafi muni. Kai ƙarya ka ce wani ya ce kaza alhali bai ce ba, kai ƙarya ka ce wani ya yi ma wani kaza alhali bai yi ɗin ba, ko ya yi ɗin ba da wannan manufan ya yi ba. To wannan shi ne ake ce masa ƙarya, ya wajaba mu nisance shi. To kun san Larabawa suna cewa ad-diddu yuzhiru husnahu ad-diddu wa bididdihi tatabayyanu al-ashya'u, kullum idan kana so ka gane abu haƙiƙarsa to sai ka kawo kishiyarsa sai ka gwara su, to sai abu ya fi bayyana maka zahiri. Tunda muna magana akan ƙarya ne, tafi maganan ba zai cika ba har sai mun haɗa da abin da ya shafi kishiyarsa shi ne gaskiya. Tunda aka ce ƙarya ya haramta a kanka, to fa kenan ya zama wajibi a yi kishiyarsa shi ne gaskiya, wanda shi gaskiyar nan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ta kiran mu a wuri-wuri cikin littafinsa mai tsarki, lalle mu zama masu gaskiya, mu zama tare da masu gaskiya. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin, ya ku wanda suka imani ku ji tsoron Allah kuma ku kasance tare da masu gaskiya. Don haka a hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa cewa alaikum bis-sidqi, lalle na hore ku da ku dinga yin gaskiya, ku faɗi gaskiya kuma ku aikata gaskiya. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-janna, ko fa inna as-sidqa yahdi ila al-birr, domin shi gaskiya yana shirye da mutum zuwa ga ya zama kyakkyawan mutum nagari. Wa innal birra yahdi ila al-janna, shi ko nagarta yana kai mutum zuwa ga abin da ya shafi al-janna, duk wani nagartacce yana al-janna. Innal abrara lafi na'imin 'ala al-ara'ik yanzurun, haka dukkan wani wato al-birr ko al-barru wanda jamisa al-abrar yan al-janna ne, domin mutum yayi gaskiya ya zama mutumin kirki to sai kuma aljanna. Yace wala yazalu rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqan, mutum ba zai gushe ba yana fadan gaskiya, yana kokarin fadan gaskiya ta duk inda ta kasance, ko za a tsane shi, ko za a ji haushin sa, ko za ta yi dadi, ko za ta bata rai, face sai an waye gari Allah ya sa a yi rijistar sunansa a cikin listin tatattun magaskata wanda suka amsa sunan magaskata. Allah ka samu daga ciki. Saboda haka lallai gaskiya yana da amfani, kuma duk wanda zai yi gaskiya wallahi ya huta, domin ko Hausawa suna cewa ramin ƙarya ƙurarriya ce. Baka taba ji an ce ƙaryar ko gaskiyar mutum ta ƙare ba, sai dai a ce ƙaryarsa ta ƙare. Kuma wani abun takeici da ƙarya, yau idan ka yi ƙarya akan wani abun da ya faru, musamman aka ritsa ka, ka shiga cikin wani rintsi wanda kace ganin babu abun da zai fitar da kai sai ƙaryar, to wani abun mamaki. In kai ƙarya ɗaya aka so a gano ka, kuma da ta sake haihuwa ne sai ka sake yin wata ƙarya. Ita ƙarya kullum ƴaƴa take da jikoki da ta kunne, amma ta gaskiya al-haqqu wahidun la tatajazza ko la yatajazza, gaskiya abu ɗaya ne baya reshi, gaskiyar nan to gaskiyar nan ne. In an kita ma yau gobe zuwa da dawo kanta. Saboda haka indai ka faɗi gaskiya ba buƙatar kwalliya ko sake maimaitawa ko me, gaskiyar nan ita ce. Amma in mutum ya yi ƙarya wallahi dole sai ya samu wani ƙaryar da sai ya tokari wannan ƙaryar kafin ita ƙaryar farko ta tsaya. In ba a yi sa'a ba ta biyu ma sai an tokari da ta uku kafin ta biyu ta tsaya. Mutum dai in har ya fara kama hanyar to ya ta nisa kenan. Saboda haka jama'a mu nisanci abin da ya shafi ƙarya, kuma mu koya ma yaranmu munin ƙarya su nisance shi. Duk abin da zai faru da mutum yayi kokari ya fada gaskiya din a duk inda kake ganin cewa ƙaryan ne kawai zai baka mafita in ka daure ka fada gaskiya wallahi sai ga Allah ya baka mafita dan mafitan nan hannun Allah ne kuma Allah ya ce may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wanda yaji tsoron Allah ta hanyar fadan gaskiya yayi sanci ƙarya to lallai Allah ta'ala zai sanya masa mafita in kana ganin wani rinsi ne ka shiga in baka yi ƙarya ba da ka da a wanke ka daga laifin kuma ba ka tsallake wannan tuhuman ba yi gaskiyar ka sha mamaki saboda haka mu yi kokari wajen abin da ya shafi yin gaskiya da kwatanta gaskiya da fadan gaskiya kar mu zama cikin makaryata kuma ƙaryar nan ko da kuwa na wasa ko na abin da ya shafi barkwanci domin na daga cikin abubuwan da su iya faruwa ga mutum zai fita ne a matsayinsa na mai gida akwai yara babu sai an jima bai bai in zaka da ka so mana kaza yace to zan so to kage ka fa yi alƙawari ne in ya zama ne ka fita din nan baka so ba to lalle ka koya ma yaran cewa wato kai bakareci ne kenan zaka duk lokacin da yace zaka so masa abu kace eh zaka so ba zai sa rai ba saboda yana daukan maganar kamar ruwan kwando ne zaka wannan sai zama ka rusa tarbiyyar yayanka tun suna kanana ka samu su wani abu a zuciya ta yadda da su iya tasowa da wannan mummunan dabi'a zaka lalle ƙarya abu ce mai muni wanda ya kamata mu nisance ta Allah ya tsare mu da ita wal ghibatu ba shi kadai ba ya haramta akan baligi yin giba jama'a menene giba to ba sai mun yi biye biye ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya hujjatar da mu ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yake cewa al ghibatu wato shi giba dhikruka akhaka bima yakrahu shine ambatanka kan wani dan uwanka da abunda wannan din baya so har sabai suka ce masa ara'aita in kana fi akhi ma aqul ya rasulullah to me kace gani idan ya zama abun da na faɗa akan wannan dan uwan nawa wato da gaske ne abun da na faɗa na halinsa din ne ɗabi'ansa ne ba ƙarya nayi masa ba yace in har ya kasance haka ne faqad ghatabtahu to ai shine giba ko da halinsa ne ka faɗa bayan idansa to wannan ka ci naman sa wa in kana laysa fihi idan kuma ya kasance abin da ka faɗa ƙarya ma kai masa fatauta ma ba ma halinsa bane ko bai yi abun ba faqad bahattahu to hakika anan kuma kai masa kirkire kenan ka ɗibo laifi ka ci gama kanka mafi muni kenan don haka abin ku ga kashe biyu ne ya zama halinsa ne mummunan hali wanda aka faɗa dole za a bata shi ya zama in ana ganin mutuncinsa a ga cewa mutuncinsa ya zube kimansa ya wargaje to ko da halinsa ne ba ruwanka da faɗa ne dai a babin da sai a kai da shi amma kar ka taɗawa mutane ai wannan ɗin kaza ne ranar maye kaza na gan shi a waje kaza me kai ka to wannan kai wannan ka ci nama kenan duk da halinsa ne duk da yayi abun to lallai wannan ka ci nama kuma Allah subhanahu wataala ya ce wala yaghtab ba'dukum ba'da kada sashin ku yayi giban sashin kada wani ya ci naman dan uwansa har Allah ya kwatanta da cewa ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi baitan fakarintum shi yanzu dayan ku dai so a ce wato ga dan uwansa gawa ya rasu yazo ya rika daukan ku ga yana yankan naman dan uwansa nan yana sawa a baki naman danye akwai da zai iya yin wannan to Allah da kansa yace to kwatankwacin wanda zai faɗi aibin wani bayan wani dan bayi nan to kwatankwacin wanda zaka zo ka rika yankan naman dan uwanka ne bayan ya mutu kana ci saboda haka ai al'amari ne wanda yake mai muni wanda ya wajaba mu nisance shi mu kyamace shi don haka giba ba karamin al'amari bane kuma yanzu a wannan zamanin namu kusan abin da yafi yawa kenan a majalisai wuraren zama da daba daba da temple temple da gidajen biki gidajen suna na mata da duk wani da ka san ana haduwa kai har makaranta abin ya shiga kai har masallaci kaga ana an zan zo na gefe a kawo tanin wani wani ya wuce aiban tashi haka dai da sauransu abin mamaki kai kanka da kake zaune a wurin da zaka juye baya ka dan tashi kama ruwa ko ka tafi gida kanka dawo an ci naman gaci a shi din ma yayi kaza 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 to wannan musiba ce shi yasa lalle ya wajaba mu tsarkake majalisan mu tsarkake wuraren zaman mu daga irin waɗannan laifin in har ya zama na inda kake zama ana irin wannan to lalle kana jefa kanka a cikin musiba da ka zauna da su gwanda ku zauna a ɗaki ka kauna a ɗaki yanzu ga sauki don haka in har ba za ka iya hana masu yi ba to laifi ne kuma ka jona su a yi ko da kai ba za ka yi ba zai zama ka yi tarayya da su a cikin laifi din zaka musarkake majalisan mu daga abin da ya shafi giba shi ko buhutani kamar da annabi ya faɗa shine ka kirkiro mutum malaifin da kwata-kwata ba dan sa bane kuma ka aibanta shi da shi to nan da ya tafi muni kuma yanzu abin da maki ta faru ba kenan wani abu ne wanda mutum bai sanya yake ba ko kawai shi burin sa dan ya bata wani yake cewa wannan ayyadda ake kallon sa mutumin kirki na banza ne yadda kuke girma masu din nan ai bincinci girmamawa ba a zo a kawo wani abu da ba bai san hawa bai san sauka ba bata shi da abun a masa bakin fenti to wallahi wannan shi yafi muni kuma mafi yawa abin da yanzu yake faruwa kenan hatta a social media da kama sunan wani ko ai ta aibata shi ko wani kuma cin wannan mu ji tsoron Allah lallai wannan abun fa Allah ba zai bari ba haƙƙin mutane ne ai kokari wajen nisantan waɗannan laifuka domin abu ne wanda Allah ta'ala da farko ya haramta ne biyu kuma shiga haƙƙin wani ne ta yadda in ba ya yabe ba wallahi kai da shi akwai rigima jaja zurra da gobe kiyama Allah ya tsare mu daga wannan laifin
amin
abu na gaba yace wannan mimatu da annabi manci jama'a bambanci tsakanin giba da annabi manci shi giba kawai ka faɗa wa mutane dan ka zura mutum da mutunci amma shi annabi manci da niyan hada wuri ne kaji abinda wani yake faɗa a kanka kuwa ai yace ka sai yace kaza yace kaza ka koma wajen dayan ma ka hada su ka ce ai wani ranan kaji abinda yake zage ka yi farkudi kaza da kaza a kanka har yace kaza yace kaza to kaga ka tunzuro su wanda watakila ana haduwa kuma sai dai ai ragas a gauraye da juna rigima ta faru saboda haka wannan shine annabi manci ma'ana hada wuri hada tsakanin wani da wani karaba tsakanin su ta hanyar zantukanka da kuma yawo da maganganu din nan gashi kuma aikin Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi wata rana ya zo wucewa sai ya tsaya bayan su wuce kaburbura guda biyu sai ya tsaya da ya tsaya sabai suka tsaya tare da shi sai ya sa aka karyo masa tankan dabino da aka kawo sai ya tsaga gida biyu sai aje rabi akan wannan kabarin ya aje rabi akan wannan kabarin har yake cewa la'allahu ma yukhaffafa lima lam yabisa yace watakila za a sassauta musu azabar da suke ci waɗannan da suke kwance a kaburburan nan matukar wannan ganyen bai bushe ba matukar wannan tankanin ba ta bushe ba sabai suka tambaya me ne tun su yake cewa wama yu'adzabani fi kabirin ana musu azaba amma ba wani gingime mai laifi suke wanda kai ya kawo a idan mutane ba babban laifi ne amma mutane ba su dauke shi ba amma kin komai ba yace amma ahaduhuma daya daga cikin waɗannan mutanen fa kana yamshi bin namima ya kasance yana yawo da annabi manci masha'in bin namim ne mai yawo da annabi manci shi kullun a cikin hadawuri yake bai so ya ga an zauna lafiya ya da tsakanin uba da da tsakanin mata da miji tsakanin wa da kani tsakanin aboki da aboki tsakanin mai gida da yaransa wannan shi aikin sa kenan to yace laifin da yake din da shi ne cancanta da shi zuwa ga azaban kabari yanzu haka ake gana masa azaba a cikin kabarin sa mutun na farko kenan wa amal akhar shi ko dayan fa kana la yastatiru min al maut shi ko baya tsarkaka daga fitsari ne in yayi fitsarin baya bari ma ya gama tiga gaba daya zai tsarki abun sa alhali fitsarin ma bai gama zuwa ba karshe ragowan a wannan sa zai kare kuma yazo yayi sallah kai alula ko kuma ya kasance yana fitsarin amma yana tantsuwa yana dawowa jikin tufafin sa ko jikin sa duka wannan daga cikin nau'in rashin tsarkaka daga fitsari ba shine karatun ba na farkon shine bakana yamshi bin namima wanda yake yawo da annabi manci dan kun ga annabi manci abu ne mai hadarin gaske wanda yake jawo mai yin sa azaba a cikin kabari Allah ta'ala ya tsare mu wal kibru da abun da ya shafi wato girman kai al kibru shine girman kai amma an kace al kibar da wasalin fataha wa babu to wannan manyanta kenan shekaru qala rabbi inni wahana al'azmu minni washtala ar-ra'su shayban ba ma shine ke neman ba ina ayan nan ne da yake magana akan al-kibar wallahi lam sai na tuna zaka dai al-kibaru shine shekaru tsufa amma al-kibru da wasalin sukuni mabaru sai zama shine wato girman kai wannan shine abinda malam ya jero a cikin jerin abinda ya haramta akan baligi ya aikata karka zama mai girman kai to anan tambaya menene girman kai ya jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya mana tarifin girman kai yayi bayanin me ake nufi da girman kai yace al-kibru shi girman kai batrul haqqi wa ghamtun nas shine tace gaskiya da wulatanta mutane ka dauki kowa ba kowa ba ka raina kowa kai ba wa isasshe sai kai to wannan shine ake cewa girman kai ko kuma gaskiya ta bayyana ba tare da kai ba kai girman kai kai kifadi kai cewa ka dauka kaman kaskanci ne wannan shine abin da ya shafi wato girman kai saboda haka lalle girman kai abu ne wanda yake abin zargi bai kamata a ce mutum musulmi ya sumfanta da abun da ya shafi girman kai ba sai dai abosawun da yana ta girman kai ne amma ba girman kai bane da farko kullum musulunci yana so ya zama musulmi yana da buwaya da izza kar ka zama lakantacce kasantacce ma'anan wannan ka girmama kanka kar ka zama kullum a wani wajen da zai zama a matsayin ka ka zama kasantacce ka zama wani abun wulakantawa in kai wannan kuma shi ka saba manufan addinin musulunci shi gaskiya wato shi girman kai kamar da manzo Allah ya riga ya bayani shine tace gaskiya da kuma daukar mutane ba bakin komai ba abu ne biyu karkashin abin da ake iya ganin sa girman kai alhali ba girman kai bane shine son tsafta da son gaye ko kwalliya don haka zaka iya samu wani yana da son abin da ya shafi kwalliya da tsafta kamar yadda su ma kan sahabban suka tambaya suka ce ya rasulullah ɗaya daga cikin mu yana so ya zama tufafinsa tsaf-tsaf takalminsa a goge gashin kansa ya yi komin ɗinsa ya tace gwanin sha'awa sai da bai ce ai wannan ba shine girman kai ba to shine sai ya bayyana girman kai shine kaza 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 har ma yake ce in dai wannan ne shine kuke ɗauka girman kai to ai inna allaha jamilun yuhibbul jamal Allah wato mai kyau ne kuma yana son duk wani abin da yake mai kyau na kwalliya don haka dan mutum yayi kwalliya ko mai kula da tsafta ne ko bai so ya zama wanda tiya taba kayansa ko mai wannan ba girman kai ba kenan ko kullum a cikin mutum takalmansa a tsaftace a wajen da abin nan wannan bai da girman kai na wanda tsaftarsa ne ma kuma Allah yana son haka don haka kan mu dauki tsafta ko wato sa tufafi masu kyau da sauransu shine wani girman kai a wajen mutum a'a girman kai shine take gaskiya da kuma daukan mutane ba bakin koyi ba da wulakanta su mu sani wannan laifi na girman kai shine farkon abin da aka fara saba wa Allah a duniya gaba daya domin idan muka duba kissan annabi Adamu alaihi salam gwanmu na farko tun lokacin da Allah ya halicce shi gabanin ya busa masa numfashi ya umarci mala'iku su yi masa sujada tare da iblis amma me ya faru sai zama da dukkan mala'iku fasajadal mala'ikatu kulluhum ajma'un mala'iku dukkan suka fada suka gaida annabi adam yadda Allah ya kuce su illa iblis astakbara wa kana min alkafirin iblis ne kawai yayi girman kai ya nuna jinkisa har ma yake cewa ya wato ya rabbi ya ubangiji mama da aka tambaye shi mama naka anta suwa lima khalaqtu bi yadayhi ko kuma mama naka alla tasjuda id amartu kai iblis me yasa me hane ka da kai su da bayan ni na umurce ka kai na sa ka kaki yace ana khairun min abun da yasa saboda ina ganin na fi wannan din alheri ai na fi shi me ne a ce masa su da ta bode falaka ne khalaqtani min nar ubangiji ni fa kalice daga wuta ne wa khalaqtahu min tinin shi kuma kalice shi daga yunqu kwabebben laka kwabebben kasa don me kuma za a hada tsakanin sa da shi don haka kun ga wannan sai ya zama girman kai ya hana iblis yayi sujada wa annabi adam tare da cewa Allah ne ya sa shi saboda jin isa da nuna girman kai shi ya bi karfin a cewa yi ma annabi adam zai yi wannan wato sujada ya rusuna ya gaishe shi gaisuwa da musamman saboda haka duk wanda zai zama mai girman kai to ya zama dan uwan iblis don haka mu cire girman kai kamar yadda wasu suke cewa girman kai rawanin tsiya don kada ka zama mai girman kai ina za a gane rashin girman kanka kuma shine kyakkyawan mu'amalanka da mutane ba wai sai mutum wanda ya kai kawo zaka iya bashi hannu ko gaisa ba zaka iya gaisa da kowa zaka iya girmama kowa gurgurdan matsayinsa sannan kuma idan gaskiya ta bayyana ko da kai ne ka zama mai laifin zaka karba karka yi kibadi ka ce ai dole kai ne kawai akan gaskiyan nan ya za a yi wani ne ya fadi wannan abu har na dauka saboda ta raina shi dan shi dan ko shekarunsa ko dan talaucin sa talaga ne ko dan kai kana ga dai bai isa ba idanonka to wannan shine ake cewa girman kai saboda haka mun isa ci girman kai tabi'an iblis ne Allah ta'ala ya tsare mu da shi amin wal ujbu da kuma wato jin kai shi ma haramun ne bi halatta mutum ya zama mai jin kansa don yi mutum tsakanin girman kai da kuma abin da ya shafi jin kai to bambancin su shine girman kai da mun riga mun yi bayani to shi ko al ujbu jin kai wato mutun yaji kaman babu ya shi ma a duniyar nan yana feeling on top kowa ma kasa yake da shi babu wanda yake shi don haka duk abin da za a yi sai an jira shi duk wani wanda ya bai iya ba sai shi gashi shi dan na iya don haka wannan shi nake ce masa al-ujubu taqama da jin kai da jin isa don haka shi dan adam Allah ya yi shi daga mafi kaskancin wato abun halitta farkon mu dai kamar da gaba bayani yanzu annabi adam ne wanda daga kwabeffan kasa aka yi shi daga nan kuma sai abun ma ya sauya sai ya zamana duk wanda za a haife shi a matsayin dan adam sawabin namiji ne ko mace duk kasaitan sa duk girman sa duk isan sa daga dugon bani ne aka samar da shi wanda shi wannan dugon bani shi ne mafi kaskancin abu nutufa wanda yanzu da zai taba tufafin mutum ba zai yadda a ce ya fito ko da majalisin kofar gidansa ne inda ake zama yazo ya zauna ga abun a fili ana kallo abun kunya ne mutum ba zai so a ce a gani a jikinsa ba kaga abun ya kai matuka kenan wajen kaskanta sannan kuma yana da wani irin bashi ko wari wanda ba shine asalin mafarin halittar dan adam to ina ko mutum ya ga girman kai bayan an yi mutum daga wannan mafari na mani bayan an haifo shi zuwa duniya duk wani abun da yake sarrafa rayuwarsa ba shine abinci ba to wannan abinci idan ka ci yake zama rubewa yake wanda kace idan ka zo ka fitar a matsayin tutu sai ya zama ya zama tsutsa a cikin sa da sauransu kaga kenan duk girman ka duk isan ka duk inda kake jin kanka duk tsutsa ne a cikin ka karshe da ka da zaran ka ci abincin karshe ne dole wastin abun da ya sauro wanda bai bi jini ba zai fito waje ne wanda shi wannan zai zo ya zama tsutsa kuma a karshen al'amari sanda ajali ya kare a karkiran mutum a kai shi makwancin sa na karshe kabari kenan masu bincike sun tabbatar da cewa bayan an sa mutum a kabari farkon abin da yake fara canzawa a jikinsa shine cikin sa ne yakan kumbura ya kumbura ya kumbura ya kumbura bayan kwana ɗaya ko biyu sai ya fashe da ya fashe nan kuma to shikenan ya ga yanto so so sai ya ga dazo sai ya tafi sai ta ce sai ta ce daga nan kuma sai sauran sassa ciki farko shine abin da yake fara salwanta da lalacewa cikin dan adam bai zama tsutsa duka tsakanin kwana biyu zuwa uku to ina girman kai ga wani a gare ka farkon kamani tsakiyar karayukucin da kake rayuwar dai tsutsa ne da kashi a cikin mutum karshen ta kuma ka zama kasa ce za ta karbe ka tsutsa su cinye namanka iya abin da ake bari inde ba wanda Allah ya zaba ba cikin annabawa da sauran manyan bayan Allah wanda ka saba da cin naman su iya abin da ake bari shine abin da ake ce masa azzanab wani dan kashi ne kashin gadan baya na karshe can talhin tun bayan mutum shine ko wanda bai lalacewa a kansa ne za a samu talentan kowane mutum amma komai mutum zai lalacewa idanunsa kalwalwan kansa duka haka zai lalace gabanin azo hisabi azo tashin kiyama don haka kaga babu ma'aunin da mutum zai zama mai girman kai ko ya zama shi mai jin isa ga dai farkon sa ga tsakiyar sa kuma karshen sa kai a duniyar ma kawai wallahi Allah wallahi tallahi idan Allah ya so ya yake ka aminci dai ka shiga ku duk yadda mutum yake ji yana da lafiya bayan da lafiyar ma kai girman kan ba kana kwance wani girman kai ma za ka yi girman kai to to yadda Allah ya baka da lafiyar ka kake jin bunƙasa da isa kake cika kake batsewa to rashin lafiya a tsakanin sakon da ya zuwa biyun Allah ya sanya maka shikenan ya gama da kai wallahi lazim da haka idan Allah yana so ya yake mutum cikin sakon ne ya gama da mutum dan lalura ka dan Allah zai jefa masa cikin magana ya kare ba ku ji tarihin wanda ake ce masa namarud ba wanda dalilin salwantar rayuwarsa shine ya yi girman kai ne ya yi fata-fata akan al'amarin kaddara na Ubangiji da kuma buwayar Allah da Allah ya tashi nuna masa kasawansa sai ya turo sauro ya shiga ta kunnensa akai ya za a yi sauro ya fita sauro ya gagara shi kuma gashi ya kasa ko bacci nutsuwa ya gagara samuwa ta tare da shi hankalin sai ya tashi ya damu ya rasa ya zai yi don haka duk wanda aka kawo ba mu fita karshe dai Iblis shi aka turo a siffan dan Adam ke zo ya ce to ai wannan sarkin naku wahala da kuke tsaye wahala kuke yi dama matsayin sa na sarki ya za a kubar shi da kai irin na kowa da hal da idanu biyu da hanci da baki da mai ai matsayin sa na sarki kamata ya ce kansa na zinare ne don haka ya taho da wani kai gashi nan na zinare Muhammad kenan da ya zo ya ce to abin da za a yi shine yana so a yi maza a samu wani wanda ya iya wani sharp shooter wanda ya iya sara wuya a samu gagaya wa jini na wuce ana cire kan ne kuma dan da samu sa wannan kenan kuwa sarki ya yarda haka ana samu wani yana filla wayar sa haka da suka yi take zama yake ne Iblis kuma shi ya bace kenan ga karshen al'amarin zaka da duk wani karshen mai girman kai baya yin kyau sai Allah ya nuna masa kasawarsa kamar yadda ya tabbata hadisi na kudusi na kudusi Allah da kansa yake cewa al-kibriyahu bidai girman kai kamar mayafi na ne ma'ana mayafi ne idan ka kaddara da Allah ta'ala yake lulluba da shi yace faman naza'ani fi shay'in min duk wanda ya kokarin ya gogormaya da ni yayi ka fada ni a cikin abin da ya shafi girman kai ya zama shi ba mai girman kai yace kasamtuhu ko kasamtuhu wala ubali yace sai na kage gadan bayan sa kuma bazan dawo ba yanzu Allah zai kariya ka duk inda kake ganin kai sama sai yanzu Allah ya rikito da kai bugu daya ka karere shi kenan don haka lalle idan mutum yana son karshen sa yazo ya nuna wa Allah girman kai nuna wa Allah isa to yanzu nan Allah zai rikito da shi mun ga irin wannan misalan da yawa an yi gwamna daga cikin jihohin Najeriya da ya kai isa har yake ganin cewa kamar shi ne ke bada mulki har yake cewa hulansa wannan in ya aje za ta ci gwamna da Allah ya tashi nuna masa gasawansa sai ya zamana shi kansa da kyar ya karasa mulkin da haka kuma aka samu yan adawa suka karbe abin yayin ta kokarin yayin kwantassin shugaban kasa abu ya gagara yanzu ma ya zama ba ma jin muryar sa ma ina fude shi duk kun san shi amma dai a rufa masa sai tunda Allah ya riga ya dammare shi to saboda haka girman kai rigan Allah ne duk wanda ya dadawa kansa wallahi Allah ba zai bar shi ba don haka duk abin da zaka yi kar ka zama mai girman kai da nuna isa ka zama mai kaskantar da kai da tawadu malamai suka ce tawadu takun kal qamari la hali nadhiri ala tabaqatil jawi wa huwa rafid wato ka zama mai kaskantar da kai sai ka zama kamar wato abin da ya shafi wata lokacin da yake daren sha hudu sha biyar sha hudu ba lokacin da yake cika ba badar kenan daga watan ya cika cycle dinsa sannan kuma zai yi haske sosai a lokacin idan mutum ya zo ya aje bokiti ko wani bahu ko kuma ka zo bakin teku inda akwai ruwa don Allah idan ka duba ruwan in dai ba wani rufi ne a wurin ba a san sama ne kawai sararin sama ne ka aje wannan bokitin ruwan ko wajen teku daga hoton watan a cikin ruwan ko ba za ka gani ba to ganin hoton a cikin ruwan shi ke nuna wannan watan a ƙasa yake kaga a can sama yake amma gashi kana ganin hoton sa a ƙasa to shi nake so kai ma ka kasantar da kanka kamar yadda kake ganin hoton watan a cikin ruwa tare da cewa ba a ruwan yake ba to in ka kaskantar da kanka sai kuma Allah ya girmama ka sai ka zama kamar yadda asalin watan kuma yake haka ma annabi ya faɗa a cikin hadisi yace tawadu ko kuma tawadu wato kaskantar da kai kunusuna dauki kanku ba bakin komai ba idan kai haka lalle Allah subhanahu wataala nan ne kuma zai nuna girman ku da kasaitan ku da isan ku don haka duk wanda ya kasance mai kaskantar da kai to Allah ta'ala zai buwayantar da shi yadda bai tsammani amma duk irin faɗa tashin ka nan fito da kanka ko kalu da kai ka isa Allah ya tabbai da kai bai kenan domin Allah bai tsara maka ba amma a hankali wancan Allah ya rubuta maka zaka je a hankali sai ka kai isa wurin in dai Allah ya rubuta maka sannan malami yake cewa wala taku ko wala takun a karka kasa wala takun wala taku kaddu khali ya'lu bi nafsihi ala safahatil jawi wa huwa wadi'u kada kai da ka zama kamar wato hayaki wanda mun san al'adar hayaki kullun hayaki ina yake so yi sama yake so yanzu misali a kitchen an hura wuta ana girki gashi nan fa rufe komai sai dan kananan ramuka da ba a rasawa hayakin nan sai ya ta neman hanyar fita ina yake so yi in ya fita sai kasa yake yi sama yake so yi ta sama to amma da yayi saman nan ka bada minti 10 da Allah kanka to zaka ga hayakin ya baje ya lalace don haka idan ka zama mai girman kai kana so kullum kai kai sama wallahi tallahi zaka zama kamar hayaki ne da ka goda kamar da kai saman kuma sai daga baya a zo a nemi labarin babu shi an rasa ka amma idan kana so Allah ya tabbatar da lamarinka kai kokari ka zama mai kaskantar da kai annabi ya ce ma tawadu alillahi ahadun illa rafa'ahu Allah babu wanda zai kaskantar da kai in dai dan Allah ya mai da kansa ba bakin komai ba wallahi tallahi sai Allah ya girmama shi sai Allah ya dauka shi a nan sa saboda haka wannan alƙawari ne da Allah subhanahu wataala mu zama masu kaskantar da kai kada mu zama masu girman kai da nuna jin isa ko mun fi kowa sai Allah ta'ala ya girmama lamarin amma kullum ka nuna girman kai to wallahi sai Allah ya nuna maka cewa baka kai wato hedu na maka kasawa ka da kuma kasance ka kasa kasa Allah ta'ala ya zama girman kai abu na gaba yace warbi yahu da cikin abin da ya haramta wa baliki shine riya menene riya shine kai wani aiki domin ka burge mutane ko ka ba su haushi shi ma duk daga ciki ko ka nuna cewa kai din nan kwararre ne abin dan ayaba maka wannan shine abin da ya shafi riya wato kai abu dangane idan mutane ba don Allah ba misali ka zama mai yawan kyauta da sadaka in ka ga mutane amma kai da mutum ne yazo zai koka maka a gida kai da shi tunda ba mai gani sai ka hana shi ko kuma ka bashi abin da bai ta kare kare ba amma in da gaban mutane da an gaba jinta ka dauko wannan ka bashi ka hada masa da wannan ka kara masa saboda aluna ka nuna cewa ai kai mai bujinta ne mai san alheri ne amma an kai da shi ne ba wanda zai sani ne ka noke ka ki ko mutane da yawa suna da irin wannan dabi'a din wanda ya kamata ya taimaka masa shi da shi sai ga ba zai iya ba amma abu ne da ya zama da ya shafi public abu sai ga ya nuna sai ga yayi bujintan da baka yi tsammani ba ya nuna cewa ai shi mai kyauta ne shi mai alheri ne mai bayarwa ne wanda kuma wannan zai tafi haba'an mansura babu ladan komai da Allah zai ba mutum saboda haka kasance masu tsarkake aikinmu daga riya Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna akhwafu ma akhafu alaykum ash-shirkal asghara mafi girman abu da nake jin tsoro shine wato ash-shirkul asghar karamin shirka sabu suka ce menene karamin shirka yace arriya riya shine karamin shirka kai aiki kana son wane yaba kuma kana son Allah ya karba kai a hadisul maqdisi da Allah da kansa yake cewa ana afna shurakai al-shirk man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu yace ni din nan na fi karfin na girmi tarayyan da wasu suke min da wasu kai wani aiki kana so baka lada kuma kana so wani ma ya ba maka yace to duk wanda yayi wani aiki da wannan tunanin taraktuhu wa shirkahu na kyale shi da shi da wanda ya mun shirkar da shi ya je su kare tarata ya biya shi amma ni ba ruwa na a ciki na fi karfin a cewa ya mun shirka haka kenan jama'a mu yi kokari mu yi ikhlasi kai abun ka don Allah in sallah da kai a cikin mutane yadda zaka yi kai kadai a daki haka zaka yi a cikin mutane yadda zaka kyautata don a cewa ne yana kokari wajen kula da sallah yana ba ma sallah hakkin sa gashi yana yin sallah an sai to bai kamata ya zama ya sha banban da wanda in ka je daki kuma zaka yi ba ya zama yadda zahirin ka yake haka batinin ka yake amma in a daki ne kai burbur Allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki amma a cikin mutane ne ka maka lamariya ka wannan dan daure jiki alhamdulillah wannan riya kenan kuma da yawa mutane suna irin wannan saboda haka duk tsoron Allah mu yi aiki saboda Allah kadai shine mai bada ladan duk wani wanda zaka yi domin sa Allah ba zai yi maka komai ba don haka mu yi aikin mu saboda Allah kadai sai mu samu lada amma a nan wurin ya al'umma mu sani cewa shi fari yana da wahalar sha'ani gaskiyar magana domin wani lokaci garin ka gudu mariyan sai kuma ka fada cikin riya yanzu misali ba mamaki mutum ya saba yin sallar nasa in shi kadai ne yayin wannan burbur din to amma da yazo cikin mutane yana so ya dani mai kyau din ina tsaron to ai kuma kan ne mai kyau a ce riya nake yi to wannan tunanin kar a ce da musu ma fariye ne ku fahimta tunanin kar a ce din nan to shi ma fa kashi gariya zaka kawai ka watsa da duk wani tunani kawai kai abun yadda ya dace watakila wannan ya zama sanadiyar ma da dafi gyara a tare dakin ma ka rika yin sa daidai yadda kai kai na filin amma kar ka dauka tunda ka saba da daki burburi yanzu ka zo kace zaka yi mai kyau to ai za a ce riya ne to wannan tunanin za a ce din to mu shine riya shi ma ya zama riya da kariya yana da wahalar sha'ani mu yi iya kokarin wajen duk za mu yi aiki mu tara hankali mu zama Allah kawai muke kallo ba ruwanka da tunanin kowa ne ya jawo shi ko ya ji dadi ko ya yaba maka ko ya kushe ka kai kai abun ka tsakaninka da Allah ka huta wasum'a haramun ne mutum ya zama mai sum'a mai sum'a shine jiyar da mutane mai ma'anar jiyar da mutane bambancin sa da riya shine shi riya kai abun ne a gaban mutane ana kallo dan ka samu yabon sa a yaba maka a ji dadin abun da kai shi ko abun da ya shafi sum'a jiyarwa wato shine ka aikata abun ba idan mutane ba sai kuma ka zo kana ba da labari kana gaya musu a kunnuwansu don ka sanar da su ai jiya ba na yi kaza kawai misali ka ce ka ai jiyan nan an fi ruwa da daddare sosai sai a ce Allah kuwa ya ce wallahi ai lokacin ina ta sallah kaga waye tambaye ka a kawai ka zo har kana ba da labari wai kana ta sallah ko kuma ka zo kana ba da labari cewa duka yau azumin ne yana bugu wallahi babu wanda ya tambaye ka kai kai ne ka kirkiro kana azumin ba wai ba kai ba amma kai dan karo ne kai mai san azumi ne mai san ibada kace ka azumin yau dinne yana bugu wallahi to wai tambaye ka kaga jiyarwa kenan su ba su ma san kana azumi yanzu kana ga ya musu wala tu'allimuna Allah bi dinikum yanzu Allah zai koya kuna addini ai wallahi yake ba mutane ba saboda haka shine sum'a abinda mutane ba su gani ba kama zo kana babba da labari ai jiya wallahi an kawo mu shiga hakuku biyu saboda tsaban yanda makwabtan mu kun tausayi haka dan rabe musu wallahi dan ya man tausayi dan aga kai mai kokari ne ko ai ce irin rabon da ne abin zai ba ku mamaki to da irin wannan ba daidai bane sai in munasaba ya kawo wannan babu laifi ko an tambaye ka misali yanzu ko ba babin zuka kanka ko a dauke ka wai kai mai kaza bane kai dai kawai ka ba labari dan an bukata misali amma ya zama ka kawai suda ka zo ka tabbaya wa mutane ai nayi kaza to wannan mutun ya rusa ladan aikin sa domin ya tabbata dai sai daga cikin mutane guda 7 da Allah dai sanya a duwan al'arshi shine wadda ya bada wata sadaka ta sadaka bi sadakatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu da ya bada wata sadaka a boye a sirrance ta yadda hatta hannunsa na hagu ma bata san abin da damansa ta bayar ba mana ta yadda wato wani bangaren jikin sa bai ma san yake kyautan ba da dama ko ya dauka ya bayar a dunkule dan mika kawai ba wai sai da ya bar ya idan mutane yayi dodorudo ya nuna gashi ba haka Allah yana bukatan ayi abu saboda shi kun ga cikin wannan hadisin na mutane bakwai a inuwal arshi din ai a ƙarshe ya faɗi cewa man zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu mutumin da ya tuna Allah shi kadan sa ba wai dan a cikin mutane ne kawai ka wani kissa ko ya tuna wani aya ya tafashewa da kuka a speaker amma ka sa karatu ban ce wai ba na tsoron Allah bane amma dai gaskiya ba wani abun yabo bane asalin abun yabo shine kai kadan ka daga kai sai Allah ka tuna girman Allah ko ta kila kana karatun Qur'ani ka zo ka aya aljanna ko wuta ko kuma dai wani abu na girman Allah da kai tunani har ka sa har ya sa kai wahayi kai hawaye ka zubar da kai kwalla ka zubar da hawaye to wannan shine abin da Allah yake so amma dan kana cikin mutane wannan ba wani abin kirki bane ba inda yawa ya kwace bane musamman saboda haka mu gane cewa sum'a shine jiyar da mutane abinda mutanen ba su ma san kai ba ka zo kai ta bada labari duk wanda ya haka ya rusa aikin sa babu shi babu samun lada wal hasad sannan na daga cikin abin da ya haramta shine hasada hasada mugun ciwo ke mai wuyan sha'ani to amma ku sani cewa shi hasada wato Allah ta'ala ya raba mu kowa kusan duk a cikin dan adam babu wanda bai da hasada asalin shi siffar hasadan kowa na da shi a ransa sai dai ana so ka rika dannewa ne domin al'adan yadda Allah ya dan adam duk wani mutum yana so a ce kaman ya bi kowa haka Allah ya dan adam bai so ya zama shine wai koma bai ko mafi kashin kasau kullu kana so a ce dai ka dan juwa ne ka juwa ne kullu haka dan adam yake so har ya zama shine koma baya to duk lokacin kuma da aka so ka zama ka fi kowa kuma shi Allah bai kaddara ka fi kowa ba daman ba zai taba yiwa ba ma to duk wanda yafi ka kuma sai ka ji kana dan juwa na abu a ranka ya za a to yafi ne kaza to wannan shine ake so ka rika cirewa a ranka ka rika dannewa ka yaki abin Allah ya halitta kowa da shi amma ka rika yakansa kai da cewa Allah shi ya raba ya ba kowa ba za ka taba tsallake rabanka ba ba za ka san zuwa kan rabanka ba saboda haka babu dalilin yin hasada ga wani a idan kai hasada ga wani zai zama kaman da Allah subhanahu wataala kake yi la tahsadanna imra'an kada kai hasada da wani mutum sallallahu alladhi a'tahu yu'tika a me kon kai masa hasada roki Allah da ya bashi zai iya baka idan misali kai mai wa'azi ne kaga mutum yana da karbuwa yana da jama'a yana da masu sauraro da yawa ba hasada zaka yi masa ba dan kai naka wasu kai haka ba roki Allah ni ma jama'an nan ya ubangiji ina son su Allah ba ni nima ko fiye da nasa ma Allah zai iya maka wanne ka ganshi da arziki gidaje da motoci kana sha'awa ba hasada zaka masa nasa ya lalace ba addu'a zaka yi kai ma an kana son Allah ba Allah ya baka bai fi karfin Allah ba dukiyar Allah yana da yawa tari ne taskan Allah ba ya karewa saboda haka ba sai nasa ya rasa ne kafin kai zaka ke samu ba kuma dama wannan shine asalin hasada kai fatan gushewar wani ni'ima daga wajen wani ko da kai ba zaka samu ba to asalin hasada kenan wato a fasa kowa ya rasa dan haka ba a so mu kasance masu hasada mu wanke zuciyarmu daga dattin hasada duk wanda ya fika ka sallama wa lamarin Allah ta yadda cewa ya fika din ba wani abu a cikin sa kai ma ya kafi da yawa da haka yadda Allah ya tsara hatta ya san hannayenmu ba su zama tsayin su daidai wa daida ba to haka da wannan abin bayan da aka zama daidai wa daida a ilimi a kudi a wadata a kwanciyar hankali hatta a lafiya ma kansa sai da Allah ya rarraba ya ba mu kowa irin kasansa da haka dan me zaka ji haushin wani dan Allah ya bashi wani kasan da kai bai baka ba roki Allah da ya bashi zai iya baka saboda haka mu guji abin da ya shafi hasada hasada mugun ciwo ne kuma cikin abin da ya jawo wannan musiba a wannan zamanin ai jawo gaba da har abin da ya shafi yaki a tsakanin mutane fitajin haushin mutum akan niman da ba shi ba kansa ba Allah ne ya masa toya zaka yi saboda haka jama'a hasada mugun ciwo ne mu nisance shi sannan mu yi kokarin yin addu'a Allah ya tsare mu daga sharrin mahasada gashi akwai littafin Allah wa min sharri hasidin idza hasada babban makari babban magani na kada hasadan wani ya shafe ka shi ne kai ya zama baka yi wanke zuciyarka daga hasada wallahi duk wanda ya nufeka da hasada abin zai koma kansa don haka in kai ka wanke zuciyarka shine matakin farko sannan roki Allah tsare ka daga sharrin su mahasadan wallahi zaka zauna lafiya duk hasadan mutum haka zai barka nan gani nan bari don haka kai kanka kai zama ka wanke kanka baka yi hasadan amma in cutan kai ma yana ranka to dan wani ya maka ma bai illa kuma ba wace ita sai da kanka yadda kai ma kake taimawa wasu din don haka hasada mu cire shi tsakanin yan kasuwa akwai wani ya fi wani ciniki ko ya fi wani kwastomomi tsakanin malamai nan ne ma ta fi muni wani ya fi wani jama'a ko ya fi sanuwa ko da shi gwamnati take yi tsakanin su kansu wato masu kuɗi kai har talaka mai ga wani da hasada wal bughd da kuma abin da ya shafi keta me keta shine ka zama mai mugunta duk wani abin da ya samu mutane na alheri baka so wani abu ya taho tunda ta hannunka ne ka tare saboda kana jin haushin wani baka so abin ya same shi to koda kai nasaran tarewan ka sani ba wai tarewan ka ne ya tasiri ba dan Allah bai ga dan rabar sa bane ba amma wa in yuridika bi khairin fala radda li fadli wallahi dan Allah ya nufi bawa da samun wani arziki ko wani alheri babu wanda isa bai da wannan falala dan haka in ma kai tasiri ne to Allah ne da mai nufatun tunuma ba nasa din bane shi yasa ma har ka zama sanadiyar da zaka tare din abin bai sabu amma kuma kana da laifin tarewa saboda haka kada mu zama masu keta mai wani kullun ka zama wato miftahal lil khair ka zama budan alheri wa jama'a ka zama mai ka zama wanda zaka riga hanya mutane su riga samu alheri ba wai ka zama mai toshewa ba ba wai ka zama mai tare mutane hanya ba da kan labarin wani yana dan neman wani abu ba ma ta hannunka bane ma ka yi tafada tashin ka dai ka hada wuri dan ka tara abun kar a bashi ko ka je ka bace shi a wurin ko ka tara abun in ma ta hannunka ne to wannan sai ya zama mutun yayi mugunta ko mugunta yana komawa kan me shi ne dutsutsun da ya ja ruwa shi ruwa kan doka haka Allah ya ce mana ya ayyuhan nasu innama baghyukum ala anfusikum ya ku mutane duk wani ta'addanci ku rashin kirkin ku na komawa kan ku ne wala yakul makru sayyi'u illa bi ahli mu dan makinci bai komawa kan kowa sai wanda ya kulla shi da haka kai kai kuma kan mu sheki a idan ka tona lami ka tona daidai kar ka zama mai tare mutane hanyar alheri ka zama mai gudawa ka zama mai ya da'i ma a gayyato alheri ya zama ta sanadiyar ka ne abun fadin suke ne abun alheri ne amma ya zama kai dan a samu kana kokarin tarewa kai baka so suwa na samu he kai kai koda kai din baka samu baka so suwa na samu ba dai wa irin wanda yana cutar da mutane sai da dai zama mutum wata dama ce ya samu wanda daman ta fita ta shi kadai ya kamata a ce ya jawo suwana da suwane wanda jawo suwana da suwanan nan fa ba zai tara abin da shi zai samu ba sannan rashin jawo su ba zai kara abin da shi ya kamata ya samu ba to me riban ka dan baka jawo su ba in ka jawo su nan jawo su ba zai sa kai a rage naka da ake baka ba misali haka rashin jawo su ba zai sa kuma to a ce a kara maka tunda ba wasu ba to da ka jawo su ma da kai ka samu su sun samu me faduwa shi sai ma karin daraja saboda haka mu zama masu son alkhairi ga mutane kasance mabudin alheri wanda za a alfahari da mu ta yadda in ma ba mu nan za a ga gurbe mu a ce da wani yana nan da yayin kaza da yayin hanyar kaza Allah ta'ala ka sa mu kasance masu amfana da mutane annabi ya ce khairun nasi anfa'uhum linnas mafi ajin mutane mafi amfanar da su amfanar wannan ta fuskar ilimi ne ta fuskar wani abu duniya ne ta fuskar wani abu ne da ake yi na hanya kai mutum hanya shi ma ya samu wani ba zai iya ba kuɗi ba amma zai yana da fuska ta yadda idan yi magana za a iya maka ko ya je da kansa ya kai takardarka za a iya baka aiki in ma aiki ne ta ma sai ga hatta wani dan mai gaba yana gagara ba zai baka nan aljihun sa ba to hanyar ma da zai baka ma yana hasada Allah ya tsare mu Allah ya kada ka hana kada ka ba mu irin wannan daman da wani ba zai mora ba jama'a gashi mun koro karatu kuma lokaci yayi kuma karatu yayi dadi amma dole za mu hakura ga musamman takwasin yaro so kai mu wannan shine ne zama karatunmu na karshe kafin sallah ta yadda zamu dan yi hoto na sati ɗaya kawai satin sama sai mu dawo da haka juma'an da aka zo babu karatu a cigaba da hutawa ana cin nama lafiya daga nan kuma an gama ce sai mu dawo satin sama in Allah ya so ya yarda Allah ya wafakar da mu ya samu dace abinda muka faɗa ne wanda dai Allah ya tare mu cikin ladan kuskuren mu Allah ta'ala ya yafe mana ya gafarta mana وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك
الله يسعدك
امين يا رب العالمين